This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio amfani. Da sarauniya da fara'a da nomad muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a wa sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi.
Dan za a yi abun ba zai amfani bangaren gwamnati ba. Haka kuma ita jam'iyyar za a sa ta a cikin wani rubu.
Dan haka me abin yi?
Wannan abin da nake cewa mu za mu bar kotu ta fara abin da take na shari'a muga. Amma matsawar muka bincika muka ga akwai sa hannun gwamnati ko akwai sa hannun jam'iyya.
Alhaji Husaini Isa mai riga jigwa jami'ar APC ta jihar Kano kan rikicin hukunta shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki. Za mu kuma kawo muku taro kan yaƙi da cin hanci da rashawa da aka gudanar a Kaduna a ƙarshen mako. Sannan ku saurari shirin da rashin tayi na Salihu Garba. Muna tafe da filin ra'ayi daga bakin mashi. A halin yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masauraro ga kuma labarin. Jiya Lahadi mashawartan kasashen Afirka ta Yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin ƙasar Burkina Faso inda sojoji suka hanbara da gwamnatin rukun ƙwarya ƙasar a makon jiya. Shawarwarin da suka gabatar za ta mai da mulki hannun farar hula da yawa sojojin da suka juye mulki ta yin ahuwa. Za a yi zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a ranar 22 ga watan Nuwamba. Maimakon ranar 11 ga watan Oktoba kamar yadda aka shirya yi tun da farko. 'Yan takarar da suke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré, waɗanda aka hana su shiga zaben da aka shirya yi a Oktoba, za a basu su yi takara. Gobe Talata idan Allah ya kai mu za a miƙa wa ƙungiyar ƙasashen Afirka wannan shawara domin samun amincewarta. A makon jiya General Gilbert Diendéré ya jagoranci juyin mulki. Ya fusata ne domin an hana mugaya bayan tsohon shugaba Compaoré yin takara. Zanga-zanga nuna rashin amincewa juyin mulki ta bige da munan cewa har ma aka kashe akalla mutane 10 da raunana fiye da mutane 100. Sai da tsohon shugaba Blaise Compaoré ya share shekaru 27 yana jan ragaman mulkin kasar kafin a bara ka hanbarar da gwamnatinsa a tunzirin da ya yi farin jini. A lokacin da ya yi ƙoƙarin yi wa tsarin mulkin ƙasar Kwaskorima domin ya tsawaita kasancewarsa a kan mulki.
Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da giggan ƙasashen duniya kan shirin nukiliyarta, duk da cewa wasu masu ra'ayi riƙau sun la'ani wannan daidaito. Shugaba Rouhani ya yi wannan furcin ne a jiya Lahadi a wata hirar da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes suka yi da shi. Kace galibi manyan shugabannin Iran ciki har da wakilan majalisar dokoki da majalisar tsaron kasar su da kuma su suka mutunta wato ko kuma goyi bayan ra'ayin jama'ar kasar. Shugaban ya bayyana yarjejeniya a zaman mai wuya, amma kuma yarjejeniya ce da ta dace kuma matakin farko na rage rashin yarda tsakanin Amurka da kasarsa kenan. Yarjejeniyar ta tanadi cewa Iran za ta rage yawan ma'adinan uranium da take ƙara daraja domin kada ya kai yawan da za ta iya kera makaman nukiliya da shi, ta kuma yarda sufetoci su binciki masana'antun nukiliyarta domin rama kura niyyar Amurka da ƙawayenta za su sassauta takunkumin da suka kassara tattalin arzikin Iran. A makon jiya, 'yan jam'iyyar Democrat majalisar dattijan Amurka suka yi watsi da yunkurin da 'yan Republican suka yi na neman wato kassara wannan shiri na ko kuma yarjejeniyar.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gwamnatin Obama za ta ƙara yawan baƙin hauren da ke shigowa Amurka zuwa 100,000 a shekara ta 2017 idan Allah ya kai mu, a yayin da Turai ke fama da kwararar 'yan gudun hijira mafi girma da rabon da a ga irin haka tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu. John Kerry ya yi wannan furucin ne a jiya Lahadi a birnin Berlin na ƙasar Jamus. Ya bayyana shawarar da Amurka ta yanke a zaman wadda ta dace da al'adar Amurka ta yin maraba da baƙi da kuma ba su wata dama. Karkashin sabon shirin yawan izinin shigowa da Amurka ke baiwa baki zai karu zuwa 85,000 a baɗi idan Allah ya kai mu, sannan ƙara zuwa 100,000 a shekara ta 2017. Haka kuma John Kerry ya ce Amurka za ta nazarci hanyoyin ƙara yawan baƙin da za ta bari su shigo nan Amurka nan gaba. Tun da farko a jiya Lahadi, ƙasar Austria ta ce masu ƙaura 11,000 suka tsallaka zuwa ƙasar daga ƙasar Hungary cikin kwana ɗaya. Hukumomi sun kuma ce suna tsammanin ƙarin 'yan gudun hijira 7,000, yawancinsu waɗanda suke tserewa yaƙin basasar Siriya. Ana sa ran ganin su a jiya Lahadi sun tsallaka kan iyaka daga gabashin birnin Vienna. Tare ƙasashen Hungary da Serbia suka bude kan iyakokinsu bayan rufe rukusan mako guda domin burin dubban 'yan gudun hijira su wuce.
Ben Carson ɗan jam'iyyar Republican wadda ke cikin waɗanda ke begen ganin jam'iyyar ta tsaye da shi ɗan takara na shugaban ƙasa jiya Lahadi ya ce musulmi bai cancanci zama shugaban Amurka ba, a cewarsa domin ƙa'idojin addinin musulunci ba su dace da abubuwan da Amurkawa suke imani da su ba. Ya ce shi ba zai goyi ba musulmi ya zama shugaban Amurka ba. Ya ce ya kamata masu zaɓe su yi la'akari da addinin ɗan takara, kuma ya ce addinin musulunci bai dace da tsarin mulkin Amurka ba. To amma kuma bai bayyana takamaimai ta waɗanne hanyoyin ne addinin musulunci bai dace da tsarin mulkin Amurkan ba. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, ƙarshen mako ne wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya wata lacca a garin Kaduna, inda Farfesa Isa Raɗa na Jami'ar Bayero ta Kano ya kira ga 'yan Najeriya su himmatu wajen ganin an samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa, domin idan ba haka ba gwamnati ba za ta samu nasarar ayyukanta ba. Ga rahoto da Isa Lawali Ƙara ya haɗa mana.
Farfesa Isa Raɗa, wanda ya gabatar da wata ƙasida a wurin wani taro da wata cibiyar horar da mutane da kuma samar da ayyukan yi ta gudanar a garin Kaduna, ya nuna da mahimmanci game da yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda ya ce idan aka yi nasara a kan shi to Najeriya za ta canza.
Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a bi cikin ƙasida ta, na yi bayani a bi su a ga cewa canjin da aka samu ya amfani al'umma yau da gobe. Idan kuma mutane aka shantake aka ƙi amfani da wannan dama a kyautata ma al'umma, to gaba tafi baya yawa. Ƙarshenta kwanan nan sai a zo wani zaben sai a shiga wata rigima daban, amma idan aka zo aka fuskanci al'umma aka yi masa abin da ya dace to abu zai da kyau. To ɗaya daga cikin abubuwan da na yi bayanin cewa ya kamata a yi, a tashi tsaye bakin iyawa a yi faɗa da cin hanci da rashawa. A Najeriya duk aikin da kake so kai ma al'umma muddin baka riƙe wuyan cin hanci da rashawa ba to kana da sauran aiki, amma idan ka damƙe wuyan cin hanci da rashawa ka bugo shi ƙasa to duk kuɗin da zaka zuba dan al'umma ta ci gaba za a ga tasirin shi. To banda wannan sai na ce kar mutane su ɗauka aikin gyaran ƙasa na shugaban ƙasa ne shi kadai. Aikin gyaran shugaban ƙasa namu ne, nashi ne, na gabnoni ne, na kwamishinoni ne, na ciyamomi ne, na kansuloli ne, na 'yan kasuwa ne, kowa da kowa sai ya sa hannu. Ko banza in ka gyara kanka to ka taimaka.
To kome babban makasudin kiran wannan taro da aka gabatar da kasidu daban-daban, Malam Muhammad Ali shine shugaban cibiyar horar da mutane da samar da ayyukan yin da ta kira wannan taro.
Makasudin shirye wannan taro shine ita wannan cibiya ta horar da mutane da samar da ayyukan yi ta Human Resource Development and Empowerment Initiative. Kusan nata gudunmawar kenan a fara ganar da mutane, na ɗaya ma su san meye cin hancin nan, meye rashawa. Alal misali so da yawa mutane za su je wajen 'yan sanda in annan zamu matsala suna neman beli sai a ce sai sun bada kuɗi. A bisa tsari na doka ba a bada kuɗi dan za a bada belin mutum. To duk waɗannan abubuwa ne da suka jibanci cin hanci da rashawa. Haka nan kana kan titi kana tuka motar ka zo daidai wajen mai bada hannu sai ka mika mashi 100, nan ma kai ma laifi kai, ya kamata a kama ka. So dan haka muke so mu ganar da mutane domin tare kamata kowa da kowa dan ƙasa a haɗu, a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a saita ƙasar da mutanen cikinta. Gwamnoni su ji tsoron Allah, su dinga yin biyayya ga masu ba da hannu da tagda da kuma wutar kan titi da ke ba da hannu. In suka yi haka to dole kowa ya bi, da mai duk shedancin mai tuka bus ko dan tasi dole shi ma ya tsaya an tsaye da shi. To ganin cewa manya ba su yin biyayya shi yasa su ma na ƙasa ba su yin biyayya. Amma in har aka faro gyaran daga sama to insha Allahu rabbi abin zai tafi sambai.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Rikici da shugaban majalisar dattijai na Najeriya Dr. Bukola Saraki yake fuskanta kan zargin cin hanci da rashawa ya dauki hankalin masana shari'a da siyasa da majan siyasar kansu musamman wanda suke cikin jam'iyyar ita APC a jihar Kano. Kamar yadda zaku cikin wannan rahoto da barista Abdul Bulama Bukarti ya fara shari'a kai ta fuskar shari'a.
A fahimta ta in ka kalli dokar da ta kafa wannan hukuma da kuma sashi na 149 da 150 da 249 da 250 da 251 wanda suka kafa babban kotun tarayyar zaka fahimci cewa kotun tarayya da wannan kotun ta da'ar ma'aikata matsayin su daya saboda haka ita wannan ba za ta iya hana waccan aikin ta ba kamar yadda waccan ita ma ba za ta iya wannan aikin ta ba
shi kuwa Professor Kamil Sani Fage masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano ya ce takaddama ta haifar da fuskoki guda biyu a fagen siyasar Najeriya.
Idan dai har aka bi shi ta haka, magoya bayan shi Saraki da sauran mutane za su ga cewa an yi shi ne bisa siyasa. Shi yasa har aka tono wannan al'amari. To idan kuma aka bar shi, a tsarinmu na Najeriya akwai doka da oda, amma a tarihi ya nuna cewa akwai wasu da kodayaushe suna nuna sun fi ƙarfin doka da oda.
Idan aka ce babu kola, waccan rigimar ta warke kenan ta mutu?
A wannan rigima fa ba za ta tafi ba dan an tumbuke shi sai ma ta dauki sabon salo domin shi kanshi ai yanzu yana da mutane da magoya bayansa a ciki. Na ɗaya kenan, sannan na biyu mai la'akari da cewa ita majalisar nan APC fa ba ta da rinjayen da za ta iya zartar da komai da kanta. Don haka wannan zai ba ita PDP dama ne domin za ta haɗe kanta ita kofi APC ta rarrabu. Sai ya zamanto gudanar da ayyukan majalisa zai yi wahala sosai.
Yanzu dai magoya bayan jam'iyyar APC da ke mulkin ƙasar sun fara tofa albarkacin bakinsu. Alhaji Hussein Isa mai riga wani jigo ne a jam'iyyar APC Kano.
Idan za a yi abun ba zai amfani bangaren gwamnati ba. Haka kuma ita jam'iyyar za a sa ta a cikin wani rudu.
Don haka mai abin yi.
Wannan abin da nake cewa mu za mu bar kotu ta fara abin da take na shari'a buga. Amma matsawar muka bincika muka ga akwai sa hannun gwamnati ko akwai sa hannun jam'iyya. Domin duk wanda ka sani a Najeriya idan ka daga shi in ka dauke Buhari shi ma Buhari in ka dauke shi nace ba za ka ce ba na so in ce komai amma dai in ka dauke shi duk wanda yake jikin tsarin gwamnatin wannan mai laifi ne
saboda shikenan ba za a yi hukunci ba
magana ba mu ce karai ba ayi amma idan muka bincika muka ga cewa ba wani abu bane an yi ne dan biyan bukatar wasu mutane to mu ma kuma ba za mu bar jam'iyya ta zauna lafiya ba ba za mu bar gwamnatin ta zauna lafiya ba mu ƴaƴan jam'iyyar APC
Alhaji Hussein Isa mai riga kenan jigo a jam'iyyar APC din jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamar nan ku shakata da wannan fefe na marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina.
Ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali
ba da madubaya
an shirma shi dabtan ya ansa dan ya ilimi ga kaunar suwa
ba da madubaya
an kira shi dabtan ya ansa ga dai ilimi ga kaunar suwa in yayi tiyasa an fifiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif
ba da madubaya
kafin sati ya yi ta moriya
ba da madubaya
wani yayi ilimin babu hankali an sai mashi dabtan ya amsa wai yayi tiyasa an fifiti sai ya hiɗe mutum bai haɗa shi ba
ba da madubaya
sai aka bar shi da gawa ba mai ita
ba da madubaya
gagawa nan babu mai isa ga yan sanda za su bincike sun bar shi annan ba su ishe shi ba
baba da mama
yo a ce ka sun su iso ya sake wuri
baba da mama
ya kuma canza wuri ya sake gari
baba da mama
ga wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali
marigayi mamman shata kenan karfe 3:15 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga Salihu Garba da shirinmu na gaba
da rashin tayi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi har yanzu muna kan batun faduwar farashin hannun jarin kamfanoni a kasuwar Najeriya yau bakon namu Dr. Muhammad Kabir Hassan zai bayyana mana dalilan da suka jawo faduwar ga yadda muka ci gaba da firar kana cewa a hana saka dala a asusun ajiya a Najeriya da gwamnati ta yi ya jawo faduwar hannun jari
a ba wai wannan kade ba kaman wannan
wai yana da nasaba da faduwar hannun jarin
a kaman sayan dala a hannun Central Bank
eh
a gane ba wai hana sa kuɗi a duk yana cikin hanyoyin da Central Bank take kokarin
wato ina son fahimta ne
amma babban wanda ya shafe su shine na sayan dala din su masu hannayen jari
idan za su fitar da kadarorin su
da kudin su ka gane irin wannan shine damuwar su
ba za su samu dala saya ba
yo su dama su kan sa kudin su ne don su ci riba ba wai suna su sai hannun jari in sun ga za su ci riba su sayar da sauran su to yanda za su fitar da kudin su su shiga da shi suna ana ita JP Morgan tana ganin kamar za a ke samun matsala a wannan shi yasa ta cire mu akan wannan index din
wato wannan zai jawo zai ƙara jawo faduwar hannun jari
yauwa na wanda suka sa hannun su na tura su za su cire sauran kudin su dama su tunda kudin mai ya fara faduwa suka fara ganin wannan suka ci suna ta cire kudin su da an ce kudin ya kai dala Amerika biliyan 8 yanzu an ce bai fi dala biliyan 2.5 ba to da wannan ma sabon announcement da aka yi din dan tayu masu ƙara rigewa to a matsayin kasuwar hannayen jari kenan to amma yawanci ya kamata mutane su gane cewa yawanci ita kasuwar hannayen jarin dama ya kamata ne a ce waje ne da kamfanoni za su sami hannun kuɗi da za su je su saka
to
a harkan kamfanonin su da ci gaban tattalin arziki to matsalan shi ne yanzu sun mai da wannan kasuwan kaman wajen caca ne ta yadda za a yi kuɗi da wuri ta kallon hannayen jarin kaɗai wanne so suna betting suna speculation wanne hannu ne zai faɗi wanne ne zai tashi
kamar yadda suke yi a nan ƙasarsu
kamar yadda suke a nan ƙasar nasu to irin wannan suka fi so su masu rike da kuɗaɗen su kamar su hedge funds wanda suke sa kuɗin su a dan kasuwancin to yawanci irin wannan ba sa taimaka ma tattalin arziki sosai kamar a ce direct investment na zo a gina kamfani a ɗaiɗi ma'aikata a su yawanci irin wancan na hannayen jari ɗin sun fi so su sa kuɗin su
kasuwancin suka zo yi
kaɗan ba short investment ɗin sun ga riba ko sun ga kamar naira za ta faɗi zuwa gaba su saya rike in ta faɗi su ka gane irin wannan
wato sha yanzu magani yanzu
yauwa irin wannan kasuwancin to sun fi son irin wannan
to ta yaya janye wasu yanzu ko da yake hannun jari ya faɗi zai taimake tattalin arzikin ƙasar
a'a ba zai wani taimaka ba matsalar shi ne za a ci gaba da samun in suna neman su kokarin su ƙara janyewa shi ne za su dinga sake naira suna neman dala ko ba haka bane to zai sa mana pressure akan kudin mu exchange rate
to
misali ina neman kudi na zan fita daga kasuwa ina son dala zan janye kuɗi na. Kaga kenan zan fara neman dala.
Kwarai.
To kaga matsalan mu da muke fama da shi shine yawan dalan da muke samu dama kafiyawa ne daga
ya ragu.
Ya ragu. To duk wannan abin da ake gani santar ban take yi ba wai mugunta take kokarin yi ba ko wani abu bane. Gaskiyar maganar shi ne idan da kana samun dala 100 kuma kana iya rabawa mutane dala misali 40 sannan sauran ka ajiye a reserve ɗinka yanzu ya dawo gaba ɗaya dala 50 kake samu. Na gane?
Na gane misali kenan.
Misali kuma har yanzu mutane na son akalla dala 40 zuwa 50 ka sayar musu dala. Ka gane?
Na gane.
To kaga kenan ba zai yi ba Central Bank ta ci gaba da sayar da dala kamar yadda za ta saba ba tunda ba ta da dalar ba kamar da ba idan ta ci dala a yadda aka saba da. To za a iso level din da yawan naira da take neman dala ya yi yawan da dole ne a sake karya darajar. Naira din.
Dan a samu dala.
Exchange rate din ta.
To doctor akwai wasu da suke cewa wai jinkirin da ministoci ne yana ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo faduwar hannun jari a ƙasar.
A ban yi tsammanin har da wannan sosai ba.
Ni ma wato me dangantaka wannan da fada hannun jari?
A ai barin ga ba gaskiyar magana shine dama can ana tsammani su ministoci a fiscal policy su. Ita kuma yawanci kasuwan hannun jari ta fi sauraron me ake a monetary policy da central bank take. Tunda su yanzu na sha yanzu ma yanzu ne.
Na gane? Na gane.
To wannan kasuwan ta fi jin yaushe ne mai dala nawa za a sayar nawa ne interest rate da central bank za ta ba da bashi.
Wato ba ruwan da batun ministoci.
Yauwa ministoci kuma maganar su kwangila da sauransu long term abubuwa da kuma policies ne. Fiscal policy.
To kamar ministan kuɗi bai da tasirin da zai yi akan kasuwar hannun jari?
Gaskiya kamar in muka duba ko da a nan ƙasar ne. Kasuwan hannun jari ko a ƙasar nan ne. A ƙasar kanan. Menene Federal Reserve wato babban bankin da Amerika take niyan yi? Za ta daga kuɗi ruwa, za ta daga ruwa ne kashi menene interest rate?
Ko kuma za ta rage?
Ko za ta rage ko quantitative easing? Kullum ana jiran aji ne ana karanta bakin ita
shugabar bankin
Governor din Janet Yellen. Misali da an ce watan September nan za a iya daga kuɗi ruwa. Saboda wannan sai aka gama kasuwar hannun jarin ya fara tangal-tangal. Ka gane? To mu abinda kawai zai bayar kuma duk da bai natsa ministoci ba akwai wani abu guda ɗaya da yake yi.
Najinka.
Yake ƙara abinda ake ce ma investor confidence. Cewa za a yi business, za a yi kasuwanci tsakani da Allah ba cuta ba cutarwa. Ka gane? Yana ƙoƙarin rage almundana da ake yi.
Da cin hanci.
Yawa da cin hanci. To wannan duk wanda yake so ya sa kuɗinsa ba na sha yanzu magani yanzu ba kenan a su investors ɗin. Suna kallon wannan suna jiran su ga ina aka nufa za su sa kuɗinsu. Ka gane bayani na?
Na gane bayanka.
Yauwa saboda wannan su ne wanda suke so su yi medium term ko long term investment suna ganin cewa Najeriya ta kama hanya za su zo su ta kuɗi amma wanda suke dama ƙoƙarin kawai su yi cinikinsu su tiri ba ne su fitar da kuɗinsu through stock exchange wato kasuwan hannun jari ne. Wannan maganan na ɗan ministocin da waye bai shafe su ba suna duba ne dala nawa ne inda muna da kuɗi sosai ana sai da mai sosai wannan duk ba za a magance ba. To ni ina ganin matsalar da ake kallo yanzu ba wai maganar ministoci ba ne ya shafi maganar ta fi ƙarfi ne akan halin da tattalin arzikin Najeriya yake saboda faduwar farashin.
To madalla Dr. Mungode, za mu tsaya nan saboda lokaci ya soma daga mana hannu. A madadin bakon namu Dr. MK Hassan da Chubahiro Dudune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki, Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
Ubangiji Allah ya kawo su. Za mu kawo muku ne sabon shirin da rashin tayi a rana mai kamaita yanzu karfe 3:25 sashin Hausar Murya Amurka kuke saurara gafin ra'ayi daga bakin mashi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka. Muhammad Sir Muhammad Safa Gulewa daga jihar Bauchi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna jajin al'umma garin Maiduguri bisa ga tashin tagoyen bamu mai a daren jiya. Da fatan Allah Ubangiji ya kiyaye na gaba, Allah Ubangiji ya kawo mana karshen wannan musiba da Boko Haram ta haddasa mana. Nagode tashin Hausa mai magana Madassir Muhammad Safa Gulewa.
Assalamu alaikum ya Amurka. Ina son in kawo korafi game da abun da ke faruwa a nan Lagos, Nigeria. Amma ba zan iya yin fadi sunana saboda yanda 'yan sanda suke kuntata ma jama'a a nan Lagos. 'Yan sanda suka zo suka kama mutane ga banza-banza kamar mutum 80 zuwa 100 a nan Sulere. Suka ɗauke su zuwa abun nan Ala Hausa, aka galaba mutane, aka yi ta bugun mutane, ba su ci, ba su sha, ba su yi laifin komai ba. Aka kwafe su, aka kai kotu. Daga nan aka kwafe su zuwa ciri-ciri, aka galaba musu. Babu laifin dare, babu laifin rana, ba su yi komai ba. Saboda haka nan muna kira ga State General na Najeriya don Allah a binciki wannan lamari. Ni an dalilin a zo a kama mutane ga banza, a zo a galaba musu. An ce Najeriya tana kan hanyar gyaruwa. Amma ga abun na kan su kokucewa, don Allah General na Najeriya ka bincika mi adalilin kama mutane ga banza-banza a zo a gallaza mu.
To madalla ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Jiya Lahadi, mashawartan kasashen Afirka ta yamma suka ba da sanarwa kawo ƙarshen rikicin ƙasar Burkina Faso, inda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin rikon ƙwarya ƙasar a makon jiya. Shawarwarin da suka gabatar za ta mai da mulki hannun farar hula da yawa sojojin da suka juya mulki ta yin ahuwa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasarsa ta ƙulla da gigan ƙasashen duniya a kan shirin nukiliyarta, duk da cewa wasu masu ra'ayin riƙau sun la'ani yarjejeniyar. Shugaba Rouhani ya wannan furucin ne a jiya Lahadi a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes ya yi da shi. Ya ce galibi manyan shugabannin Iran, ciki har da wakilan majalisar dokoki da majalisar tsaron ƙasar, sukan mutunta ko kuma goyi bayan ra'ayin jama'ar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gwamnatin Obama za ta ƙara yawan baƙin hauren da ke shigowa nan Amurka zuwa 100 a shekara ta 2017 idan Allah ya kai mu. A yayin da Turai ke fama da kwararren 'yan gudun hijira mafi girma da rabon da a ga irin haka tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu. John Kerry ya wannan furucin ne a jiya Lahadi a birnin Berlin na ƙasar Jamus.
Kuma da Allah a gaishe ki. Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Kamun mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga mai sauraronmu Malam Yaya Musa Na'ibi wadda ke da zama a unguwar Fulani Falladan da ke Zaria. Yanzu a madadin Jimmai Ali da Kiba Hiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Hammond da ya riƙa masa, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.